الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 15 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 12 ga watan 2 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata a wancan sati mun shiga baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wato hukuncin gaida marar lafiya kuma da abin da yake na ladubbansa kafin darasi ne muna da tambaya daya dan uwa ke cewa idan mutun ya tashi fitar da zakka kayayyakin da ke gare shi a cikin shagonsa da waɗanda suke cikin mangaza shin zai lissafa su ne a yanda ya sayo ko kuma yaya za a yi to lalle a duk lokacin da mutum zai lissafa dukiya ya fitar mata da zakka kayan kasuwa zai kimanta su ne iya yanda kuɗinsu yake a wannan lokaci ba yanda ya sayo ba an gane ko bayan da ka sayo kaya ba haka kake lissafawa ba yaya kimar su take ma'ana farashin su yake a wannan lokaci domin kana iya sayo kaya misali jika-jika to a yanzu sun fadi ba sa wuce dala 100 ko kuma ka sayo kaya jika-jika a yanzu jika biyu kudin sa yake yanzu misali ta yanda zamu gane yanzu kai ne kake da kaya ka sayo su na jika 100 ne sai ka zo ka kasa su a cikin shagonka kowanne ka masa farashi da ka lissafa kayan nan na jika 100 iya abinda za ka saida su jika 200 a aljihunka kuma kana da jika 100 inda mai tambaya ya tambaye ka wane iya mai ka mallaka za ka iya cewa na mallaki jika 300 domin ina da kayan ina da jika 100 a aljihu kuma ina da kayan jika 200 kaga ba za ka ce kayan jika 100 to dan haka ita ko dukiya iya abin da yake mallakar ka shine kake lissafawa ka fitar masa da zakka misali ka sayo kayan jika 100 wannan kaya kimar su ta fadi a yanzu ba sa wuce jika 50 a aljihunka kana da jika 50 inda mai tambaya ya tambaye ka nawa ka mallaka za ka ce jika 100 na mallaka ba za ka ce jika 150 saboda kayan ka ba sa wuce jika 50 to dan haka akwai wani littafi wanda wani malami ya wallafa wanda ake kiran shi da suna kaifa ya hatasibu tajiru zakatahu yaya dan kasuwa zai lissafa zakkar shi in ya tashi fitarwa anan yayi bayani game da yanda malamai suka tabbatar dan kasuwa in ya tashi fitar da zakka kaya zai kimanta su ne iya kudin su yanda yake a wannan lokaci bayan da mutum ya sayo ba an gane ko bayan da ka sayo ba a'a yanda kake sayar da su a wannan lokaci haka za ka yi musu kudi darasi da ya gabata wato mun tsaya ƙarshen hadisi na Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda wanda shine hadisi na biyu a baba hadisi na farko a baban shine hadisin Al-Bara ibn Azib Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu game da gaida marar lafiya sai yace wattiba'il janaza kuma da raka gawa wata shimitil adis da gaida mai atisha in yace alhamdulillah mu ce da shi yarhamukallah wa ibraril muqsim da kubutar da wato wanda yayi rantsuwa akan ka misali mutun yayi rantsuwa yace wani ba za ka tafi ba anan za ka kwana yau to kada ka sanya shi kafara sai yace wa nasrul mazlum da taimaka ma wanda aka zalunta duk wanda aka zalunta kana da famar taimaka masa domin fitar masa da haƙƙinsa to ya zama wajibi ka taimaka masa sai yace wa ijabati da'i wato da karba ma mai gayyata duk wanda ya shirya walima ya gayyace ka yace wani ina shirya walima rana kaza ina da buƙatar ka je to wannan ya zama wajibi ka karba wannan gayyata sai yace wa ifsha'is salami sannan da yada sallama waɗannan al'amurra ne guda bakwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da su cewa abubuwa ne waɗanda suke na wajibi farko dai gaida marar lafiya kamar yadda bayani ya gabata gaida marar lafiya wannan wajibi ne idan mutum ba shi da lafiya haƙƙi ne nashi akan mu muje mu gaishe da shi abu na biyu raka gawa tare da cewa raka gawa ita ma farilla ce dai mai wadatarwa kamar yadda gaida marar lafiyar shi ma dai farilla ce mai wadatarwa in wasu suka je sun ɗauke ma wasu an gane ko in wani ya je ya ɗauke ma wani amma inda jama'a gaba ɗaya za su haɗe kai ɗan uwansu baya da lafiya su ƙi zuwa su gaida shi to wannan sun tozartar da abin da Allah ya wajabta musu to haka gaida mai atisha gaida mai atisha farilla ce duk lokacin da mutum ya yi atisha inda ya ce yarhamukallah to duk wanda ya ji shi ya zama wajibi a kan shi ya ce masa yarhamukallah sannan haka kubutar da mai rantsuwa sannan da taimaka ma wanda aka zalunta shi ma abu ne wanda yake na wajibi haka karɓa gayyata ita ma wajibi ce duk wanda yake walima ya gayyace ka ya zama wajibi ka karɓa har ma a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa duk wanda bai karɓa gayyata ta walima tabbas ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mun yi bayani a baya a inda karɓa gayyata ta walima ke zama wajibi lokacin da mutum ya ayyana ka takanas ya zo ya faɗa maka ko ya turo manzo na musamman ya faɗa maka cewa rana kaza yana walima ko ya turo takarda da sunan cewa a baka to wannan karɓa gayyatar ya zama wajibi amma sharadi ya zamanto babu aikin asha a wurin walimar in har akwai ayyuka na saba ma Allah subhanahu wata'ala to wannan karɓa gayyata baya zama wajibi sai dai in zaka iya canza wannan aiki na sako in kaji to ya zama wajibi ka karɓa wannan gayyata domin ka canza ayyukan da ake wanda basu dace ba sannan na bakwai shine yace wa ifsha'is salam wato da yada sallama duk wanda ka gani assalamu alaikum assalamu alaikum sawa'an ka san mutum ko baka san shi ba yin yada sallama wannan wajibi ce sannan hadisi na biyu a baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haqqul muslim ala almuslim khams manzon Allah yace haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi biyar ne farko manzon Allah yace raddu salam mayar da sallama duk lokacin da mutun ya maka sallama to ka tabbata maida masa wannan sallama ya zama wajibi kamar yadda ubangiji ta'ala ya mana umarni game da haka wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba ubangiji ta'ala yace idan an gaishe ku da wata gaisuwa ku gaida wanda ya gaishe da ku da mafi kyawun gaisuwar da ya muku kaga anan mai Allah yace mana fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ku gaida wanda ya gaishe da ku da mafi kyawun gaisuwar da ya muku ko kuma ku maida masa kwatankwacin gaisuwar da ya muku umarni ne Allah ya mana umarni ko in yazo daga wanda yake na sama da kai to wannan ya zama wajibi sai an samu dalilin da ya juyar da shi daga wajibci zuwa mustahabbanci don haka anan wato yana nuna cewa mai da sallama wajibi ne, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana mana mai da sallama yana daga cikin haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi. Na biyu sai ya ce wa iyadatul marid, da gaida marar lafiya. Na uku sai ya ce wattiba'ul janaiz, wato da rakiyar gawa. Na hudu sai ya ce wa ijabatul da'awa, da karba gayyata, ma'ana ta walima. Na shida, na biyar sai ya ce wa tashmitul a'is, da gaida mai atisha, in ya ce alhamdulillah ka ce masa yarhamukallah. Za mu tashi kenan hadisi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa an abi hurairata radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyamah, ya ibna adam maridtu falam ta'udni, qal ya rabb kayfa a'uduka wa anta rabbul alamin, qal ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu, ama alimta annaka law uttahu lawajadtani inda, ya ibna adam istata'amtuka falam tu'imni, qal ya rabb kayfa uti'imuka wa anta rabbul alamin, قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي، رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عود المريض وأطئم الجائع وفك العاني، رواه البخاري. قوله العاني أو لأسير. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يؤود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. قوله الخريف أي الثمر المخروف أي المجتنى. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يؤوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطيع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، رواه البخاري. مالم الله يجيك أنسى كفتا وتوانا حديثي رواية تيت أبو هريرة الله إكارة مسيدة كفتا تيوى manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah azza wa jalla yaqulu yawmal qiyama, lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama zai fada. An gane ku? A ranar kiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala zai fada. Me zamu fa'idanta a wannan gaba? Shine zamu fa'idanci tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta zance. Ubangiji ta'ala na zance, zance wanda ya dace da girmansa. Yakan yi zance a lokacin da ya so kuma yanda ya so. Wani zancen sai nan gaba a ranar kiyama ubangiji subhanahu wata'ala zai yi zancen. nassi na alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suka tabbatar mana cewa ubangiji subhanahu wataala na zance kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada a can cikin suratul baqara afatakum auna an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun da fadarsa walamma jaa musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilay da fadarsa wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma amana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun da can fadarsa yuriduna an yubaddilu kalamallah wadannan ayoyi gaba daya suna tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala sifa ta zance zance wanda ya dace da girman sa kuma tambaya muke zance sifa ce ta cika da batsewa ko kuma sifa ce ta tawaya da a ce yana zance yana magana da a ce baya magana wanne ke gaba cewa yana zance yin zance sifa ce ta cika da batsewa sifa ce ta kamala duk wata sifa ta kamala ubangiji subhanahu wataala shi yafi dacewa da ita dan haka waɗanda wato samiri ya kera mariki yace musu wannan shine Allah ku haza ilahukum wa ilahu Musa fa nasi yace wannan shine Allah ku kuma shine Allah annabi Musa Musa ya bar Allah shi anan ya tafi neman sa ubangiji ta'ala ya musu rarauka yace afala ya rauna Allah yarjiu ilaihim qaula shi yanzu ba sa ganin cewa shi marikin in sun masa magana baya iya maida musu a can cikin suratul araf ubangiji ta'ala yace alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila shi yanzu ba sa ganin cewa shi wannan mariki in sun masa magana baya iya ba su amsa kuma baya iya nuna musu tafarki na shari'a haka annabi ibrahim alaihi salam yace musu da yake cewa lokacin da yace musu a fasaluhum in kanu yandiqun ku tambayi gumakan naku in har suna magana su gaya muku wanda ya aikata wannan ta'asa da sauran gumakan suka ce masa laqad alimta ma haula'i yandiqun ka fayi sanin cewa waɗannan gumakan namu ba sa magana ka fa sani kai Ibrahim cewa gumakan nan namu ku ba sa magana sai yace afa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun dan haka sifa ta zance sifa ce wanda sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wataala kamar yanda ya tabbatar ma kansa a cikin alqur'ani haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa dan haka a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna allaha azza wa jalla lalle ubangiji mai girma da daukaka ya kulu yawmal qiyama a ranar qiyama zai fada kenan wannan fada a nan gaba ne ubangiji subhanahu wataala zai yi ta zai ce ya ibn adam ubangiji ta'ala zai ce ya kai dan adam marittu falam ta'udni nayi rashin lafiya baka je baka gaida ni Allah zai fada ga bawansa a ranar kiyama yace masa ya ibn adam ya kai dan adam marittu falam ta'udni nayi rashin lafiya baka je baka gaida ni qala a lokacin nan bawa sai yace ya rabbi ya ubangiji na kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin yaya za na je na gaishe da kai alhali kai ne ubangijin halittu ya za a ce kai rashin lafiya har na je na gaida ka me yasa saboda shi bawa dan adam ya san da cewa duk wata sifa ta tawaya bata dace da ubangiji subhanahu wataala domin rashin lafiya tawaya ce rashin lafiya tawaya ce kasawa ce ubangiji subhanahu wataala ko duk wata sifa ta tawaya bata dace da shi ba dan haka anan idan Allah ya ma bawon sararauka a ranar kiyama yace marittu nayi rashin lafiya falam ta'udni baka je baka gaida ni qala sai bawa yace ya rabbi ya ubangiji na kaifa a'uduka yaya za a ce na je na gaishe da kai wa anta rabbul alamin alhali kai ne ubangijin halittu qala sai ubangiji ta'ala yace da shi ama alimta shin baka san da cewa anna abdi fulanan lalle bawa na wani marida ya kwanta rashin lafiya falam ta'uduhu baka je baka gaida shi baka san da cewa bawa na wani bashi da lafiya baka je baka gaida shi amma alimta annaka law uttahu, ubangiji ta'ala yace shin baka san da cewa inda ka je ka gaida shi lawajattani inda huda ka same ni a gunsa. Sannan sai ubangiji ta'ala ya ci gaba da faɗa yace ya ibnu adam, ya kai dan adam, istaqa amtuka falam tudhimni, na ne muka ciyar da ni baka ciyar da ni ba, na ne muka ciyar da ni ka bani abinci baka bani ba. Kala sai bawa yace ya rabbi ya ubangiji na, kaifa udhimuka, yaya za a yi na ciyar da kai wa anta rabbul alamin alhali kai ne ubangijin halittu. Domin shi bawan ya san da cewa ci da sha wannan sifa ce ta tawaya, ubangiji subhanahu wata'ala ya tsarkaka game da duk wani abu wanda yake na tawaya. Don haka a can ya faɗa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yudimu, da yace wa ma khalaqatu al-jinna wal insa illa liya'budu, ban halicci mutun da aljan sai dan su kadaita ni a cikin ibada. Ubangiji ta'ala yace bana nihin wani arziki a gun su cewa su tara mun, wa ma uridu an yudimu, kuma bana nihi su ciyar da ni. Domin ya faɗa a can cikin suratul an'am wa huwa yud'imu wa la yud'am, ubangiji ta'ala shike ciyar da bayinsa amma shi ba a ciyar da shi. Dan haka anan idan ya faɗa ga bawansa a ranar kiyama yace ya kai dan adam, istaqa amtuka, na ne muka ciyar da ni falam tud'imni, baka ciyar da ni ba. Bawa sai ya ce ya rabbi ya ubangiji na, kaifa ud'imuka, yaya za a yi na ciyar da kai wa anta rabbul alamin alhali kai ne ubangijin halittu. Kala sai ubangiji ta'ala ya ce amma alimta, shin baka san da cewa annahu istaqa maka abdi fulanun, bawa na wani ya nemi ka ciyar da shi, falam tud'imhu, baka ciyar da shi ba. Amma alimta, shin baka san da cewa annaka, cewa kai law at'amtahu, da ka ciyar da shi, lawajatta zalika indi, da ka samu wannan ciyarwa a guna, ma'ana da ka samu sakamakon wannan ciyarwa a guna. Sannan sai ya ci gaba da cewa ya ibnu adam, ubangiji ta'ala ya ce ya kai dan adam, istasqaytuka, na ne muka shayar da ni, falam tasqini, baka shayar da ni ba. Qala ya rabbi, bawa sai ya ce ya ubangiji na, kaifa asqika wa anta rabbul alamin, yaya za a yi na shayar da kai alhali kai ne ubangijin halittu. Domin shayarwa ita ma sifa ce ta tawaya, bata dace da ubangiji subhanahu wata'ala. Dan haka annabi Ibrahim yake faɗa, shayi wallazi huwa yud'imuni wa yasqi, ubangijin da nake bauta ma shine ubangijin da yake ciyar da ni yake shayar da ni. Dan haka shine anan sai ya ce ya ibnu adam, ya kai dan adam, istasqaytuka, na ne muka shayar da ni, falam tasqini, baka shayar da ni ba. Qala ya rabbi, sai ya ce ya ubangiji na, kaifa asqika, yaya za na shayar da kai wa anta rabbul alamin alhali kai ne ubangijin halittu. Qala sai ubangiji ta'ala ya faɗa, istasqaka abdi fulan, bawa na wane ya ne muka shayar da shi, falam tasqihi, baka shayar da shi ba. Amma alimta, shin baka san da cewa annaka kai law saqaitahu, da ka shayar da shi, lawajatta zalika indi, da ka samu sakamakon wannan shayarwa a guna. Wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi. A takaice wannan hadisi yana nuna mana gaida marar lafiya wajibi ne. Duk wanda yake zuwa ya gaida marar lafiya, to Allah sai ya masa wannan rarauka a ranar kiyama. Ubangiji ta'ala sai ya ma bawa rarauka a ranar kiyama. Shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa mana, ubangiji ta'ala kenan zai faɗa ga bawan da bai je bai gaida marar lafiya sai ya ce masa nayi rashin lafiya baka gaida ni ba. Allah da kanshi zai ce nayi rashin lafiya baka je baka gaida ni. Idan yace to yaya za a yi na gaishe da kai ya alhali kai ne ubangijin halittu, Allah sai ya bayyana masa ya ce masa, bawa na wane ya yi rashin lafiya baka je baka gaida shi, baka san da cewa inda ka je ka gaida shi da ka samu sakamakon wannan gaidawa da ka masa a gona. Shine ma'ana lawajattani inda huda ka same ni a gunsa, ma'ana da ka samu wato sakamakon gaidawar da ka masa a gona a yau kiyama. to dan haka saboda wannan gaba malam yazo mana da wannan hadisi a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa wajibcin gaida marar lafiya domin haƙƙi ne na musulmi akan dan uwansa musulmi bugo da ƙari kuma hadisin yana nuna mana wajibcin ciyar da duk wani wanda yake da yunwa duk wani mai yunwaci idan ya nemi cewa a saya masa abinci idan kana da halin saya masa abinci ya zama wajibi idan baka ciyar da shi ba kana da halin ciyar da shi sai Allah ya maka raruka a ranar kiyama don haka duk wanda yake jin yunwa ciyar da shi saya masa abinci ya ci wannan wajibi ne haka yana daga cikin karkashin ciyarwa mutumin da zai zo ya nemi cewa ka taimaka masa ma'ana zai kai ma iyalin shi abinci baya da halin wannan in kana da halin taimaka masa ya zama wajibi amma ba wanda ya maida abin sana'a yau da gobe shi wannan dan baka ciyar da shi ba wannan ba wannan wanda aka fahimci cewa ya maida al'amarin sana'a amma wanda kamar misali kamar yanda Hausawa suke faɗa cewa gari ya masa garin kure babu ya zo ya raba ya yi ilmurya ya ce da Allah a taimaka masa daidai da kilo ɗaya na shinkafa ya kai ma iyalinsa to inda halin taimaka masa ya zama wajibi a taimaka masa to shi ne a nan Ubangiji ta'ala ya ce bawa na wane ya nemi ka ciyar da shi ka ƙi ciyar da shi baka san da cewa inda ka ciyar da shi da ka samu wannan ciyarwa a gona ma'ana da ka samu sakamakon wannan ciyarwa a gona to haka wanda ya buƙaci cewa a bashi ruwa ya sha to shayar da shi ya zama wajibi shayar da shi ya zama wajibi kamar yanda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana hatta da shayarwa sai Allah ya ma bawa rarauka a ranar kiyama ya ce masa shin baka san da cewa bawa na wane ya nemi ka shayar da shi kake shayar da shi ai inda ka shayar da shi da ka samu sakamakon wannan shayarwa a gona kuma wannan hadisi hujja ce wadda take mai ruguza wata mummunar aqida wanda wannan aqida kafirci ce aqida ta al-hulul wal ittihad wanda suke cewa komai Allah ne masu cewa komai Allah ne dan haka daga cikin su masu wannan aqida mutum zai ce maka wai shi ma Allah ne wai Allah ne ya bayyana a sifar halittu wai dan bayin shi su gane shi wai komai Allah ne shine ana kiranta wannan al-hulul wal ittihad sunan wannan aqida wanda aqida ce ta sufiya duk wasu wadanda suke sufiya inda zaka tambaye su zasu tabbatar maka wannan ita ce aqidar su dan haka zasu fito su ce maka ai wani shehu wani shi ma Allah ne wani ma Allah ne ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira wannan hadisi Allah ya tabbatar mana bawa kuma da shi al-ma'bud kenan ya tabbatar mana man huwa al-abd wa man huwa al-ma'bud man huwa al-khaliq wa man huwa al-makhluq man huwa ar-rabb wa man huwa al-marbub kenan anan ubangiji ta'ala yace ya kai dan adam nayi rashin lafiya baka je baka gaida ni bawa yace ya ubangiji na yaya za a yi na je na gaishe da kai alhali kai ne ubangijin halittu ni Allah ya faɗa sai ya ce masa shin baka san da cewa bawa na wane ya kwanta rashin lafiya baka san da cewa bawa na wane ya kwanta rashin lafiya wannan bawa sai ya ce shine ubangiji kaga anan ya tabbatar da shi shine ubangiji shi wannan bawan shi ne yace baka san da cewa bawa na wane ya kwanta rashin lafiya baka je baka gaida shi baka san da cewa inda ka je ka gaida shi da ka samu sakamakon wannan gaidawa a gona kuma haka yace ya kai dan adam na ne muka ciyar da ni baka ciyar da ni ba sai yace ya ubangiji yaya za a yi na ciyar da kai alhali kai ne ubangijin halittu sai yace baka san da cewa bawa na wane ya ne muka ciyar da shi kake ciyar da shi baka san da cewa inda ka ciyar da shi da ka samu wannan ciyarwa sakamakon ta a gona to dan haka wannan aqida ce ta kafirci duk wanda yake kan wannan aqida babu tantama game da kafircinsa wanda zai ce komai Allah ne dan haka zaka ji mutun ya ce wai ma fi jubbati hadhihi illa Allah kamar yanda wani suke faɗa shine Mansur al-Hallaj wai zazzaga al-kabbashi cewa wai babu komai a cikin al-kabbashi wai sai Allah ni yake nihi wai shi Allah ne malamai a wannan zamani suka yanke hukuncin cewa kafircin shi ya tabbata yayi ridda dole a sare masa wuya kuma aka sare masa wuya kamar yadda daga cikin su masu wannan aqidar wai shi ana kiran shi Abu Yazid al-Bastami wai zai yi tasbihi cha yake subhani subhani wai subhani subhani wai shi Allah ne to dan haka wannan aqida ce ta kafirci ana kiranta aqidatul hulul wal ittihad Allah daban kuma sannan bayan shi daban dan haka anan ya tabbatar da cewa shi shine ubangiji wannan kuma bawa ne wanda ya nemi a ciyar da shi inda an ciyar da bawan to za a samu sakamakon wannan ciyarwa a gun ubangiji subhanahu wataala sannan hadisi na hudu a baban hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada cewa udul marida manzon Allah yace ku je ku gaida marar lafiya wa aqimul ja'i'a manzon Allah yace ku ciyar da mayunwaci duk wanda yake jin yunwa manzon Allah yace ku ciyar da shi sai yace wa fukkul aniya ma'ana ku yubelin fursuna ma'ana duk wanda aka kama a cikin aka kama shi yana hannun makiya to ku zuba kudi ku je ku yubele shi idan aka ce al'ani wanda aka riba ce a fagen daga wanda makiya kenan suka riba ce to wannan kudi ake fitarwa a zuba a je a yubele su anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni game da abubuwa guda uku farko yace udul marida ma'ana ku gaida marar lafiya wannan umarni ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda umarnin yake fa'idantar da mu gaida marar lafiya wajibi aje a gaida marar lafiya wannan dole shine yace udul marida ku je ku gaida marar sa lafiya sai yace wa adimul ja'i'a ku ciyar da mayunwaci ma'ana duk wanda ke jin yunwa ku saya masa abinci ku bashi abinci ya ci kenan in a dafe a bashi in ma danyen abinci ne a bashi ya je ya dafa ya ci sannan yace kuma wa fukkul aniya wato ku yubelin wanda yake fursuna in aka ce al'ani kenan wanda aka riba ci to yana daga cikin wato fansar waɗanda yake ribatacce kamar misali mutanen da aka tsare su a kurkuku wanda an san ba ɗabi'ar su bace da al'adar su yaudara wanda a sababin ma'ana wasu ɗan kudade da suka taba na mutane aka yi bubbin su bashi ko wani abu wanda yake bai taka kara ya karya in mutum yana da halin yin beli to anan sai ya je ya yi beli irin waɗannan mutane sai a je a yi belin su waɗanda an tabbata ba 'yan ta'adda ba ne abubuwa ne suka yi wanda yake na kuskure ga wasu kudade ne wani abu ne ya hau kansu to wannan akan iya zuwa a je a yi belin su domin yi musu wannan abun kuma zai iya zame musu wa'azi to shine anan yace wa fukkul aniya ku yubelin waɗanda suke kenan ribatattu duk wanda aka ribace shi yana hannun makiya manzon Allah yace ku je ku yubelin shi a takaice wannan yana nuna mana wajibcin kenan waɗannan abubuwa guda uku gaida marar lafiya ciyar da mayunwaci sannan yin belin wanda aka ribace shi yake hannun abokan gaba a zuba kuɗi a yubelin shi gaba ɗayan waɗannan al'amura guda uku wajibi ne malam ya shigo da hadisin saboda wannan gaba ta farko kenan gaida marar lafiya sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana wato su musulmi tsintsiya ce maɗaurinki ɗaya ma'ana junansu na ƙarfafar juna don haka duk abin da ya samu ɗan uwanka musulmi ka tabbata cewa kai ya sama kenan ka yi ƙoƙarin yanda za ka kawo masa taimako da agaji sannan hadisi na biyar a baban hadisin sauban Allah ya ƙara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke faɗa innal muslima lalle musulmi idza ada akhahul muslim idan yaje ya gaida dan uwansa musulmi ba shi da lafiya manzon Allah ya ce lam yazal fi kurfatil jannati hatta yarji wato ba zai gushe ba yana cikin lambu na aljanna har a kai lokacin da zai dawo kila ya rasulullah aka ce ya manzon Allah wa ma kurfatul janna wato me ake nihi da kurfatul janna qala janaha ya'in itace na aljanna ma'ana tamkar mutun yana cikin wata garka ta aljanna yana tsinkar ya'in itace yana ci duk wanda ya tafi gaida marar lafiya har ya je ya dawo tamkar ya shiga wata fadama ko mu ce lambu ko mu ce garka ko mu ce gona daga cikin gonakan aljanna, yana tsinkar ƴaƴan itacen yana ci zuwansa da dawowarsa. Kaga ita kuma gona wuri ne wanda yake na shakatawa, wuri ne wanda yake na nishadi. To shine annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nuna mana sakamakon gaida marar lafiya kenan. Yace innal muslima, lalle muslimi idza ada akhahu almuslim, idan ya tafi gaida dan uwansa muslimi da bashi da lafiya, manzon Allah yace lam yazal fi kurfatil janna, bai gushe ba yana cikin tsinkar ƴaƴan itacen aljanna yana ci hatta yarji, har yaje ya dawo. Shine sai aka faɗa aka ce ya manzon Allah, wa ma kurfatul janna, sahabbai suka ce ya manzon Allah me ake nihi da kurfatul janna, kala sai manzon Allah yace janaha, ai ƴaƴan itacen ta ake nihi. Wannan hadisi kenan yana nuna mana sakamako na gaida marar lafiya, amma irin wannan sakamako baya kasancewa sai ga wanda yake musulmi, ma'ana sai idan marar lafiyar musulmi ne kaje ka gaida, sannan zaka samu wannan sakamako. Tunda me yace idza ada akahu almuslim, idan ya gaida dan uwan shi musulmi kenan, wanda ba musulmi ba ko da mun ba dan uwanka bane, ko da akwai danganta tsakaninka da shi, sai dai zamu iske hadisin da yake nuna ko da ba musulmi bane in ba shi da lafiya ana iya zuwa a gaida shi kenan. Kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana ashe gaida marar lafiya yana daga cikin ayyuka na da'a wanda ke kusantar da mutum da gidan aljanna, wanda kuma ke nisanta mutum ga mara gidan wuta. Ma'ana gaida marar lafiya sababi ne daga cikin sabubba na dacewa da aljanna a gobe kiyama. Sannan hadisi na bakwai a baban hadisin Ali, Allah ya ƙara masa yadda, ko kuma mu ce na shida, Aliyu Allah ya ƙara masa yadda, ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa, ma min muslimin ya'udu musliman gudwa, manzon Allah ya ce babu muslimin da zai je ya gaida dan uwansa musulmi a lokacin safiya. Idan aka ce guduwa shine jijjihi kenan daga bayan asuba, in aka ce guduwa daga ketowa alfijir wato zuwa hudowar rana shine ake kira da guduwa, amma bai takaita ba anan, koda da safe ne bayan rana ta hudu kaje ka gaida marar lafiya, to zaka samu irin wannan sakamako. Illa kasancewar hadisin yana nuna mana lokaci dacecce wanda ya dace aje a gaida marar lafiya shine kenan da farar safiya bayan asuba. Shine yace ma min muslimin, babu muslimin da ya'udu musliman zai je ya gaida dan uwansa musulmi guduwatan a lokacin safiya, illa salla alaihi 70 alf malakin hatta yumsiya, manzo Allah yace faci sai malaika 70,000 sun ci gaba da yi masa addu'a har ya kai yamma, ma'ana har sai ya kai mareci. Mala'iku daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala, mala'ika 70,000 za su ringa masa salati. Salati na mala'iku ko shine roƙon gafara, su ringa cewa ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka ji kansa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi yaquluna allahumma arhamhu allahumma ghfir lahu allahumma tub alayhi. Manzon Allah ya ce mala'iku suna salati ga ɗayan ku matukar yana zaune a gunsa inda yayi sallah bai tashi ba, me suke faɗa? Suna faɗa cewa ya Allah ka gafarta masa, ya Allah kai masa rahama, ya Allah ka karɓi tubansa. Duk mutumin da aka gama sallah ya ci gaba da zama a gunsa yana ambaton Allah, to mala'ikun Allah ba za su gushe ba, suna roƙa masa gafara ta Ubangiji. Wannan hadisi yana nuna mana salati na mala'iku wato shine roƙon gafara. Amma yana Ubangiji ta'ala ke faɗa, allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lillazina amanu rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilak waqihim azabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim waqihimu sayiat wa man taqis sayiat yawma idhin faqad rahimta wa zalika huwa alfawzul azim. Ash-shahid anan mala'iku suna salati suna addu'a suna cewa faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilak, ya Allah kai gafara ga waɗanda suka tuba suka bi tafarkin manzanka. Waqihim azabal jahim, ya Allah ka kare su da azaba ta wuta. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mana babu musulmin da zai je ya gaida dan uwansa musulmi da bashi da lafiya a lokacin safiya illa salla alaihi 70 alf malakin hatta yunsiya face sai mala'iku 70 sun ringa masa salati ma'ana suna roka masa gafara ta ubangiji subhanahu wataala har sai ya kai marici tunda safi har marici suna yi masa wannan addu'a sai ya ce wa in adahu ashiya idan ku yaje ya gaida shi da yamma idan aka ce ashiya daga bayan la'asar zuwa fadawar rana shine ake kira ashiya daga bayan la'asar zuwa fadawar rana wannan shi ma lokaci ne dacacce na zuwa gaida marar lafiya illa salla alaihi 70 amma ba yana nuna cewa wanda yaje ya gaida marar lafiya da dare cewa ba zai samu sakamakon da ake samu shi ma yana ciki an gane ko shi ma yana ciki illa kasancewar lokacin da yafi dacewa ne aka nuna mana ana shine yace illa salla alaihi 70 alf malakin hatta yusbiha face sai malaika 70 sun ringa yi masa salati ma'ana suna roka masa gafara ta ubangiji subhanahu wataala har sai ya waye gari kaga wannan kenan hadisi me yake nuna man sai ce wa kana lahu kharifun fil janna kuma yana da gona ta musamman a gidan aljanna ma'ana tsinkar ƴaƴan itacen aljanna yana ci kamar yanda ya gabata a wancan hadisi kaga wannan hadisi kenan me yake nuna mana yawaita zuwa game da gaida marar lafiya bayan ka je so ɗaya ba shikenan tunda anan ya nuna mana cewa in ka je da safi mala'ikun Allah 70 za su ringa roka maka gafara sai ka kai marici idan da marici ka koma ka gaida shi kuma za su ci gaba da roka maka gafara sai an waye gari mala'ika 70 yana shi kuma ayyuka na alkhairi kwadan su ake kokari ake a tara su ayi guzuri saboda gobe kiyama kar mu manta hadisi ya wuce Ibn Umar kasuwa yake shiga ba da nihin sayan komai ba da nihin ya ji farashi ba kawai dan ya hadu da jama'a ya musu sallama duk wanda ya hadu da shi assalamu alaikum assalamu alaikum to dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana fadula ta gaida marar lafiya gaida marar lafiya sababi ne daga cikin sabubba na samun gafara ta ubangiji subhanahu wataala sannan wannan hadisi hallo yana nuna mana cewa mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala na daga cikinsu akwai mala'ikun da Allah ya wakilta su game da roƙa ma muminai gafara kamar yanda anan mala'iku ne na musamman masu roƙon gafara ga duk mutumin da yaje ya gaida marar lafiya za su ringa roƙa masa gafara ta ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana girman alhurma ta musulmi a gun Allah subhanahu wa ta'ala da yanda musulmi junansu yake himmantuwa da al'amarin juna yanda aka shar'anta mana kenan gaida marar lafiya sannan kuma bugu da ƙari wannan yana daga cikin hadisin da ke ƙara nuna mana adadin mala'iku ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ya san adadinsu nan fa mala'ika 70 ne iya aikinsu kawai roƙon gafara ga wanda ya gaida marar lafiya sannan hadisi na 7 a baban hadisin Anas Allah ya kara masa yadda ke fada kana gulamun yahudi yake cewa akwai wani yaro ba yahudi ya khidimu nabiy sallallahu alaihi wasallam yana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khidma ma'ana yakan dan yi masa aikace aikace fa marida sai ya kwanta rashin lafiya fa atahu nabiy sallallahu alaihi wasallama yaqudu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yaje domin ya gaida shi fa qa'ada inda ra'sihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya zauna a wurin kanshi fa qala lahu manzo Allah sai ya ce masa aslim ka musulunta fa nazara ila abihi wa huwa inda a lokacin nan shi wannan yaro mahaifinsa yana gunsa yaro sai ya daga dibinsa ya kalli mahaifinsa mahaifin faqala sai ya ce masa abi abul qasim bu abul qasim ma'ana bu abin da yace maka musulunta shine yace abi abul qasim saboda shi uban bai yarda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka bai ce ba ati nabiyallah ko kuma ati rasulullah kawai ya abin da ya faɗa ati abul qasim ma'ana bi abul qasim ma'ana bi shi abin da ya faɗa maka fa aslama a lokacin nan take yin kiyaro ya musulunta فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يقول منزل الله يفتو ينا فدا ينا cewa alhamdulillah allazi anqafahu minan nar godiya ta tabbata ga ubangijin da ya tsamayar da wannan yaro daga wuta godiya ta tabbata ga ubangijin da ya tsamayar da wannan yaro daga wuta A takaice wannan hadisi yana nuna mana gaida marar lafiya koda ba musulmi bane, tare da cewa wasu malamai suka ce anan sababin abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya gaida shi domin kadiminsa ne yana masa aikace aikace. Manzon Allah ya je ya gaida shi domin sakauta masa akan kyautatawar da yake masa. Abu na biyu malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya gaida shi domin ya tallata masa musulunci. Don haka anan malamai suka ce ɗayan biyu wanda yake ba musulmi ba in ba shi da lafiya, in ya zamanto kamar misali wani ma'aikaci ne naka, to ba laifi ba ne kana iya zuwa ka gaida shi domin sakauta mishi ne akan hidimar da yake maka. Na biyu inda kwaɗayin cewa ka kiraye shi zuwa musulunci, wannan ba laifi kana iya zuwa ka je ka gaida shi. Suka ce domin anan akwai ihtimalin cewa saboda ɗaya daga cikin al'amuran nan guda biyu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya gaida shi. Kuma gaya anan manzon Allah ya kiraye shi zuwa musulunci, ya musulunta manzon Allah yake godiya ga Ubangijin da ya tsamayar da shi daga mara gidan wuta. Saboda inda ya sake ya mutu akan wannan kafirci makomarci wutacci. To don haka kuma a takaice shi anan yana nuna mana irin wato halaccin mutum ya ɗau wanda yake ba musulmi ba a matsayin ma'aikaci ya ringa maka aiki, ya ringa maka hidima. Amma sharadi malamai suka ce ya zamanto ka amuntu game da makirce shi. Saboda Yahudawa ba wanda ya kai su makirci. Kafiri ba yanda za a iya saurara ma la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma. Don haka amma in ka amince masa ka amuntu game da makircinsa, to ba laifi wanda yake ba musulmi ba yana iya zamantowa ma'aikaci a karkashinka. Kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki wannan yaro ga Yahudi a matsayin cewa kadiminsa ne. Kuma sannan wannan hadisi yana nuna mana yana daga cikin ladabi na gaida marar lafiya. In ka je misali ka zauna a kusan kansa kai masa addu'o'i kamar yadda addu'o'in za su zo nan gaba. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je wajen wannan yaro ya gaida shi, manzon Allah sai ya zauna a wurin kanshi. Sannan kuma wannan yana nuna mana yana daga cikin ladabba na gaida marar lafiya. Idan ka je ka dan ja hankalinsa kai masa nasiha. Idan kafiri ne kai kokarin bujiro masa da musulunci. Idan kamar yana wasu ayyuka waɗanda suke na sako dan uwanka ne musulmi na ka ja hankalinsa ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ya daina wasu ayyuka da yake ma'ana ya tuba, ka bujiro masa da tuba. Kuma kai masa nasiha kamar misali in kamar akwai wasu haƙuƙuwa a kan shi na jama'a to yayi kokari yayi wasiya. Kuma wannan yana nuna mana yanda Yahudawa sun tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne wanda yake na gaskiya. To amma girman kai da hasada ya hana su yi masa da'a. A nan kaga ya tabbata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi gaskiya ne. Kuma so da yawa za ka gani mahaifi yana turo ɗan, yana kusantar da ɗan shi ga wani aiki na alkhairi amma shi kuma baya aikatawa. Don haka Allah ya musu rarauka ya ce a ta'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Shi yanzu kwa ringa umarnin jama'a game da aiki na alkhairi kuma ku kuna barin kawunan ku alhali kuma kuna karanta littafi, sai su ce ma mutane su musulunta amma su sun ki musulunta. Kaga anan shi ya ce ma dan shi musulunta amma shi ya ki musulunta saboda tsabar hasada da kiyayya da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Domin sun karanta littafin su na At-Taura, sun tabbata manzo ne na gaskiya kamar yadda Allah ya siffanta shi ya bayyana sifofinsa a cikin wannan littafi. Don haka can Allah yake cewa allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Waɗanda muka ba su sanin littafi sun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka sani ƴaƴansu. Balma wani daga cikinsu wanda ya musulunta Abdullahi ibn Salam yake cewa wallahi na sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da yanda na sani ƴaƴana saboda ya karanta sifofinsa a cikin littafin At-Taura. To don haka anan da manzon Allah ya faɗa ga yaron ya ce masa aslim, ya ce ka musulunta. A lokacin nan fa nazara ila abihi, yaron sai ya daga dibinsa ya kalli mahaifinsa. Wa huwa indahu, domin mahaifin yana gunshi a tsaye a lokacin nan. Faƙala, sai mahaifin ya ce masa aƙiya abul ƙasim, bi abul ƙasim, ma'ana abinda ya faɗa maka bishi, ma'ana ka musulunta. Fa aslama, takinin yaro ya musulunta. Manzon Allah ya fito yana cewa alhamdulillahi allazi anqadhahu minan nar, godiya ta tabbata ga Ubangijin da ya tsamayar da shi daga wuta. Kaga kenan gaba ɗayan mu muna kan gabar wutar jahannama. Wannan ni'ima da Allah ya mana ta musulunci ita ce take tsamayar da bawa daga wutar jahannama, kamar yadda Allah ya ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Ubangiji ta'ala ya faɗa ga mutanen Madina ya ce kun kasance akan gaba ta ramin wuta, Ubangiji ta'ala ya tsamayar da ku a sababin turo da wannan manzo da kuka yi imani da shi. Don haka musulunci shine abin da yake kare bawa game da wutar jahannama a ranar kiyama. Duk wanda ya mutu akan kafirci wannan makomar shi wuta ce. Don haka yace godiya ta tabbata ga Ubangijin da ya tsamayar da shi wato daga wuta. Kenan dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana halaccin gaida wato wanda yake ba musulmi ba da irin wannan manufa na kaje ka tallata masa musulunci ka ja hankalin shi ka kwadaitar da shi zuwa ga musulunci. Kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa hatta da yaro karami ana iya bujuro masa da musulunci, kuma musuluncinsa na inganta idan ya musulunta, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya bujuro masa musulunci. Kuma wannan hadisi yana nuna mana yaro karami in dai ya kai matsayin bambanta kafirci da imani, to in ya mutu akan kafirci za a masa azaba a ranar kiyama, za a azabtar da shi. In dai ya san menene kafirci menene imani, to in dai ya mutu akan kafirci to wannan za a azabtar da shi a ranar kiyama. Dan haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bujuro masa da musulunci. Me yasa? Saboda yaron ya san menene imani, ya san menene kafirci. Kuma wannan yana nuna mana kwadayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan wato shine tsiratar da al'umma, tsamayar da su game da azabar wuta a ranar kiyama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wannan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Manzo Allah mai tsan mai matukar kwadai ne akan wato shiryar da jama'a. Dan haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye tallata ma wannan yaro musulunci, kuma kai tsaye musulunta. Manzo Allah yayi ta jin dadi yake godiya ga Ubangiji subhanahu wataala. Dan haka daman ya faɗa mana cewa Allah ya zuksa ka zama sababin musuluntar mutum daya, to yafi a baka garke wanda yake na shajayen raƙuma. Kamar yadda yake cewa la an ya hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Manzo Allah ya ce da Allah zai shiryar da mutum daya a sababinka, to yafi alkhairin a baka garke wanda yake na jajayen raƙuma. Ne insha Allah muka zo ƙarshen baban, da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.